gidan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu ka ta tashoshin VOA Africa mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niya dukkan sa zango FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar internet voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Baba Yakubu Makere da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin jan akalar shirin da wannan hantsi.
Cikin farin ciki alazan sun taru a babban filin saukan jiragen sama na Abuja nan da yanzu kuwa don samun ban kwana daga jami'an hukumar na Hakon da kuma fadar gwamnatin Najeriya.
Sunana Usman Adamu, ba zan iya kayyade iya abin da nake ji ba, ko in ce mu wani gashi gaskiya ba zan iya ba.
Mahajjatan tashin farko na bana daga Abuja kuma muna da rahoto ba labaran duniya daga jihar Taraba ma shirye-shirye ne kan aikin hajin banan yana tafiya amma wasu suna korafi. Saliu Garba na tafi da shirin da rashin tayi sannan mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce tilas ma'aikatan diplomasiyyar Amurka 755 su fice daga cikin ƙasarsa a wani mataki na mayar da martani a kan sababbin takunkumi da Amurka ta kaka bawa Rasha saboda kutse na zargi da ake mata ta yi a zaɓen shekarar 2016 domin taimakawa shugaba Donald Trump ya lashe zaɓen. Putin ya shaidawa talbijin kasar cewa sama da mutane 1,000 ne suke aiki a ofishin jakadanci da kuma ofisoshin diplomasiyyar Amurka, kuma ya ce tilas 755 daga cikinsu su dakatar da ayyukansu a cikin Rasha. Shugaban na Rasha ya ce akwai yiwuwar Moscow ta ƙara ɗaukar mataki na martani a kan Amurka biyo bayan amincewa na bai ɗaya da majalisun ƙasar suka yi wurin kakabawa Rasha ta kunkumi. Yana cewar ina Allah wadai da hakan tun daga yau. Rasha ta ce ƙasa ta sa haƙiƙiyar ɗaruruwan jami'an diplomasiyyar Amurka daga ƙasar a farkon watan Satumba zai sa kowa ya saura da ma'aikatan diplomasiyyar 455 wanda za su rage a cikin ƙasashen biyu. Tun da farko mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Sergei Ravkov ya faɗa wa labaran talbijin ABC cewa sun yi jinkiri wurin ɗaukar wannan martanin. Jama'a a Somalia sun shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka cewa akalla dakaru 18 na rundunar kiyaye zaman lafiya da kungiyar tarayyar Afirka ne aka kashe a wani harin kwantan bauna da mayakan Al-Shabab suka yi musu a yankin Lower Shabelle. Wannan hari da aka kai a kusa da ƙauyen Golwen mai tazarar kilomita 120 kudu da Mogadishu ya auna motoci 25 na ayarin masu raba kayan taimako a kusa da ƙauyen Bulmara. Al-Shabab ta ce ta kashe dakarun kungiyar tarayyar Afirka 39, amma jami'an soji sun ce 'yan tsigirin sun yi ƙarin adadin waɗanda suka mutu. Ayarin sojojin Uganda na cikin rundunar kiyaye zaman lafiya ta kungiyar tarayyar Afirka da ake cewa AMISOM a takaice wanda suka bar garin Shalambod. Mazauna ƙauyen Jero sun shaidawa sashen Somalia na wannan tashar cewa sun ga 'yan kungiyar Al-Shabab suna jan gawarwakin sojoji guda biyu. Kakakin ma'aikatan soji Wilson Rono ya tabbatar da wannan harin kwantar ɓaunan a hirarsa da sashen Somalia. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Amurka sun faɗa a jiya Lahadi cewa lokaci ya yi da ya kamata a daina tattaunawa akan irin matakan diplomasiyya da za a ɗauka akan gwajin makamai da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan, tunda yanzu barazanar zaman lafiyar ƙasa da ke tattare da ayyukan Pyongyang ɗin ya bayyana fili. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya tattauna akan wannan batu da shugaba Donald Trump na Amurka a wayan tarho a yau Litini a gogon birnin Tokyo. Jami'an Japan sun tabbatar da wannan zantawa a kan barazana da gwajin makamai na Koriya ta Arewa ta yake yi wa duniya, amma dai babu wani ƙarin bayani da aka bayar. A Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadiyar Amurka Nikki Haley ta ce Amurka ba za ta nemi zaman gaggawa a kwamitin sulhun ba, kamar yadda ta yi a baya saboda manyan ƙasashen duniya sun gaji da gafara sa a kan batun Koriya ta Arewa da matsayin China da zama wato babban ƙawa kuma mai agazawa Koriya ta Arewa wajibi ne a yanke shawara kai tsaye a kan Pyongyang. Zanga-zanga da tashi-tashin hankali har da mutuwa sun kanaine ko kuma sun dakushe zaɓen da aka gudanar a jiya Lahadi a Venezuela na wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar 545 da zumman sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar mataki da ba shi da farin jini. Rahotanni sun ce akalla mutane tara suka mutu daga ranar Juma'a wanda ya kai adadin mutanen da suka mutu a cikin watanni hudu wanda aka yi ana ta zanga-zanga sama da 120. Wani lauya mai shekaru 39 da haihuwa mai suna Joseph Felix Pinda yana cikin waɗanda suka mutu wanda aka harbe shi a gidansa a daren shekaran jiya Asabar. A jiya Lahadi wasu 'yan sanda guda hudu a kan babura sun jikata a lokacin da wani ya jefa nakiyoyi a kan ayari a birnin Caracas. Masu ra'ayin gwamnati da masu adawa da wannan zaɓen sun gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar Venezuela. 'Yan adawa kuma sun tare hanyoyi kana 'yan sanda suka mai da martani da hayaƙi mai sa hawaye tare da amfani da harsashin roba.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Baba Yakubu Makeri ya gabatar. Akalla mahajjata 500 ne ayarin farko na mahajjata da cikin 95,000 da daga Najeriya bana suka tashi daga filin saukar jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja a jiya Lahadi. Ga Nasir Adamu Laikaya da ci gaban rahoto.
Cikin farin ciki alazan sun taru a babban filin saukan jiragen sama na Abuja Nnamdi Azikiwe don samun bankwana daga jami'an hukumar Nahakon da kuma fadar gwamnatin Najeriya.
Sunana Usman Adamu. Ba zan iya kayyade iya abin da nake ji ba. Ko in ce ma wani gashi-gashi, gaskiya ba zan iya ba.
Ko ka tuno cewa ba taɓa samun tsadar kuɗin kujera da yake irin na banan ba?
Ka san ita rayuwa dama ko a gidanka in kana shugabanci dole wata ta ce kai daidai, wani ya ce ba kai daidai ba. Mu wannan ko da miliyan biyar kai wallahi bai mana tsada ba. Wallahi.
Mukaddashin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo wanda minista Abuja Muhammadu Musa Bello ya wakilta ya buƙaci alhazin su zama jakadun Najeriya na gari da yi wa ƙasa addu'ar ƙara samun salama da kuma samun cikakkiyar lafiya ga shugaba Muhammadu Buhari. Shugaban hukumar alhazin Barista Abdullahi Mukhtar Muhammad ya bada tabbacin hukumar za ta dage don yi wa alhazin hidima har zuwa dawowarsu gida da yardar Allah. Ga ma abin da kwamishinan ayyuka na hukumar Abdullahi Modibbo ke cewa.
Wajen shekaru biyu uku da suka wuce, Najeriya ba ta yi abin da aka saba yi da ba. A ce a ku ƙara mana kwanaki uku hudu mahajjatanmu ba su shirya ba. Kaman bara jigilan alhazai amma mashi akalla kwana uku ne ko hudu kamma ranan da ita hukuma ta zaben makanta ba ma ranan rufe airport na Saudi Arabia ba.
Babban malami Islama Sheikh Abdullahi Balalau yayi wa alazan nasihar tafiya da babban guzuri wanda shine tsoron Allah.
Amma a can ba a son kama dauran niyan sabawa Allah. Ba inda musulmi ke alfahari da shi a duniya kamar haka. Babu shedani a cikin garin Makka da Madina. Manzo Allah ya ce Allah ya tsare wannan gari. Ko da ƙarshen zamani lokacin da dujjal zai shigo, Allah zai tsare wayannan garuwa ba zai shiga ba. Saboda haka sai mun kokari muga cewa mun tsarkake wannan gari kamar da Allah ya tsarkake shi.
Shugaban kwamiti na musamman na neman alazan Najeriya rungumin canjin dala na majalisar wakilai Muhammad Bago ya ce har yanzu kwamitin suna ƙara kaimi wajen ganawa da mukaddashin shugaban Najeriya da nema alazan rungumin canjin dala.
So da haka wani lokaci sai ma an gama aikin haji ake gama tattara kuɗin sannan a biya.
Na san ka sha kuɗin cewa sai kun yi zama da mukaddashin shugaban ƙasa. Har yanzu kana da ƙwarin gwiwar cewa za a iya samun sassaucin da za a dawo alazai kuɗin su.
Za mu zauna da mukaddashin shugaban ƙasa kuma na farko mun rubuta mashi wasiƙa ɗaya mun yi rubuta na biyu. Na uku za mu rubuta ma jam'iyyar APC. Don ta sa mana baki akan wannan magana saboda ni ma dan APC ne kuma wannan harka ya shafa talakan Najeriya.
Jirgin Flyers na Saudiya ne ya kwashe rukunin alazai na farko daidai goshin magariba a ƙarshen mako. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Amma a jihar Taraba ci gaba ake da aikin tantance mahajjatan na bana tare da korafe-korafe cewa aikin yana tafiyar hawainiya.
Abin da ba mu samu, ba mun samu awo, mun samu allura min jan dauki takarda mun sigar da siya nan saura ya fita mu je yawun jini duka saura shi ne kenan
to zamu ce mun gansu kuma zamu ce ba mu gansu don ana ma wasu amma wasu suna ka complain ba a musu
wasu mani ta kenan da suka zo domin tantancewa da hukumar alazan jiha Taraba ke gudanarwa a yanzu domin sani tare ma da kula da lafiyar maniyaci to sai dai ku yanda wannan maniyata ke ma kammala tantancewar da ake musu yanzu haka ko su da dama da ke koka game da yadda aikin make tafiyar hawainiya
tun jiya muna nan anan har yanzu ayyukan da ake gudanarwa har yanzu dai ba mu samu abinda muke bukata ba
yanzu mun zo tun da sassafe gashi ba mu da kudin wanda za mu kona da shi mun koma kuma akwai wahala muna da neza
Dr. Badina Garba da ke ma cikin likitocin da ke tantance maniyata yace sun ma shawo kan matsalolin da ake fuskanta tun farko na batun gwajin jinin
matsala da yawa wanda muke fuskanta wanda kuma insha Allah ina ga zamu mun shawo kansa shine maganan lab mutanen da suke dauka mana jini so uku ne kawai so mun ne mai kare uku su zama shida so da mutanen da suke zuwa don ana zuwa da yawa in an zo da yawa sai a gama da su to muna tsammani ko gobe ne za su zo da yawa amma yanzu da suke kaga an zo da yawa dole ne mu kara ma'aikata wanda za su dinga dokar jini inda muna ga muna da dan samu dan matsala kenan anan
to wai ko ne shiri ne ma hukumar alazan jiha Taraban ta yi a bana Alhaji Hamman Adamu Tukur shine shugaban hukumar jin dadin alazan jihar yace tuni masu kammala shirye-shiryen da suka kamata tun daga nan gida Najeriya har zuwa kasa mai tsage domin kyautata jin dadin alazan jihar
abin da muke nema dai muhajjata su zo su kara tabbiyan kudaden su zo mu samu dama mu tura visa a musu visa mu kai su aikin hajji mu dawo sannan kuma gwamnatin jiha tana ba mu goyon baya tana ba mu hadin kai tana taimaka mana alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa gwamnatin Dariyar Dixon ishi abu
kamar da yadda jadawalin aikin hajin banan ma ke nunawa za ku so majigilar mani tan shiyar yola ne da ta kunshi jiyon Adama da Taraba daga ranar 10 ga watan gobe na Agusta wato daga filin saukan jiragen sama na kasa da kasa da ke yola zuwa Madina da jirage uku Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a gaida Ibrahim Abdulaziz nan da wasu ƴan mintoci za mu kawo muku shirin da rashin tayi kamin nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji sharuwa a koma bakin aiki masu aro ku gyara zama ga Saliu Garba da shirin mu na gaba
kudi an kashe su ta hanya mai kyau
kudi an kashe su ta hanya mai kyau
kudi an kashe su ta hanya mai kyau
masu sauraron mu assalamu alaikum Saliu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba da sake kasancewa da ku a cikin shirin da rashin tayi shirin da ni nake shiryawa nake kuma gabatarwa sautari akan ce matasa ba a samar musu da abun yi ambrasu karazube a wani lokacin ma akan ta'allaka tashi hankali da yawan rigingimu da yawan matasan da ba su da abun yi a Brinan Jos a jihar Filato sana'ar sayar da rake ta zama wata hanyar samun dogaro ga kai ma wasu matasa musamman yan makaranta. Wakilar murar Amurka da ke Jos Zainab Babaji ta yi tattaki zuwa kasuwar inda ta yi hira da shugabaninta. Cikin hirarsu, Malam Yakub Muhammad, sakataren kungiyar ‘yan kasuwar, ya bayyana yadda suke gudanar da sana'arsu da alfanunta da kuma kalubalen da suke fuskanta. Ga yadda firar tasu ta kasance.
To, ya kuke gudanar da wannan sana'a ta kutar rake?
Wato, muna yin ta kashi biyu. Amma kashi na farko shine wanda yafi ƙarfi. Za mu je gona mu saya, mu kawo kasuwa mu sayar. Sannan kuma mukan ba wasu dama in mutum ya zo mun zauna mun yi magana da shi. Misali kaman dillanci kenan. To dan haka kaman wani ba fataki haka zai zo mu yi tsari da shi mu nuna masa to ga yadda ake yi in ya gamsu. Sai je kawo sai a sayar masa. Amma wannan shine mafi karanci. Amma mafi yawa ana zuwa aje a sayo ne ko a baka bashi ko ka biya kuɗin ka a hannu. Wannan shine inda muke. To idan mun zo nan wajen sayarwa kuma wayannan da kike ganin su wannan bayan Allah da suke yanka raken nan akwai masu saukewa, akwai masu kankarewa, akwai masu sassakewa, akwai wanda kuma wannan yayin da kike ganin shi ma su kuma aikin su kenan, su kuma su zo su ɗebe shi. In sun ɗebe shi su yi buhu-buhu don mai dan a sawa tumatir shi kuma inda za a kai shi ya tafi lafiya, za ki ga shi kamar an shafa masa mai ba tare da ya samu ciwo ba a jiki. To akwai wannan bangaren kin ga a takaice yadda muke kenan. Su kamar mayan kan mukan ba su raken nan wanda ka mai kai ɗaya kai biyu zuwa daidai yadda kaso shi ta inganta. Zai je in ya sayar gwashe gari ya kawo makuɗi. Sannan akwai wanda suke zaune kuma a waje ɗaya kamar wanda zaki gansu a unguwanni haka ko kuma mata. To su mafi yawan sun zo za su sai kamar na kwana uku ko huɗu sai su je su sayar. In sun dawo sai su zo su kawo kuɗin, wasu kuma sun biya.
To wani alfanu za a ce ake samu a wannan kasuwanci na rake?
To amfani dai shine mafarko tukunna akwai samar da aikin yi musamman ga shi mai kawo kayan da matasa wanda yake wa'ensu su ma ɗalibai ne kamar wanda suke kankara nan dan da lokaci ne kika zo nan da zaki gansu da su ma suna da ɓangaren shugabanci da chairman da secretaryin su. To amfanin shine muna samar da aikin yi. Kamar su akwai wanda suka yi graduation a university a nan, wasu sun zama doctor, wasu sun zama abokan aikin ku 'yan jaridu, wasu kuma muna nan tare da su haka, wasu engineers ne haka, duka muna nan a nan tare. Wasu kuma daga nan za su samu jari babba sai su kama wani kasuwancin. To ɓangaren wa'annan matasa kenan. Mu ma da muke saukewa din muna saukewa ne ba dan wani dan mu samu wani abu. Mu biya makarantar yaranmu, mu biya haraji da yake kanmu na gwamnati da kuma namu na union. Duk haka abin da muke yi kenan.
To tun lokacin da kuka fara wannan sana'a akwai wani tallafi da gwamnati ta kawo muku?
Tallafi wanda gwamnati za mu ce ta samar a nan shine fili. Domin shi kan kanshi sana'a ba zai yiwu ba sai da wajen sana'a. Amma wai kuwa ce tallafi na kuɗi haka don wanda ba su da jari, gaskiya gwamnati ba ta bayar da wannan ba. Kamar wannan sharar da muke fata, muna fata a ce an samu yadda za a danga inganta ta haka, maimakon a ce muka kwashe ta can muke kai ta. In muka kai ta can mu kona ta, masu noman lambu su danga kwashewa. To da mun so a ce ko da private sector a ce ana packaging dinta yau ɗaiɗaikun jama'a ce ko kamfanoni ana packaging ana gyara ta ana sarrafa ta yafi inda ake masa hakanin.
Amma kun taɓa ba ko da gwamnatin shawara ne cewa kuna da wato dattin da ya kamata a yi amfani da shi wajen sarrafawa domin a samu amfani?
To kai tsaye tun da wannan kasuwa na Local Government ne kai tsaye ba zan ce mun tabbata magana da wani chairman a yanzu present a baya can amma a yanzu wani lokaci ma'aikata kamar na local government wanda yake supervise haka da masu karban collectors mukan tattauna wannan matsalolin
to su wa ne ne suke sayan wannan rake na ku
eh mutanen cikin gari ne nan Jos al'umma ne maza da mata saboda wasu zaki ga an aiko su daga asibiti su zo su sai rake me dalili saboda suna da hepatitis B ne suke kiran shi kome to za ka ga sun zo suna siya to amma saboda yawan masu yanka raken in aka ce sun fara talle to wayannan masu nema daga su zo daga asibiti an aiko su su zo su sai rake ba za ka gansu ba saboda mutun yana zauna a kofar gidan shi zai ga mai san rake ya zo ko kuma ya ga mata a anguwan su a ko ina ne za ka ga gashi nan ana sayarwa haka
to da yake na ga wannan guri babbar kasuwa ce akwai waɗanda suke zuwa daga waɗansu jihohi ko da ma a ce ko kasar waje suna zuwa domin kwasan rake anan
eh ala hakika akwai akan zo daga kaman jihohin da suke kusa da mu haka kaman Bauchi amma dai kaman daga Bauchi haka dai zuwa dai abin da yake within the local government na Plateau State anan muka fi harkan haka amma akwai waɗanda da suka fara zuwa suna wayansu mutanen India ne dan suna sayen shi in aka sarrafa shi su kai shi airport amma tunda muka samu matsala na rigingimu a jihar Plateau to wannan abubuwa ya maida mu baya gaskiya ya maida mu baya wannan don wayannan sun daina zuwa akwai kuma wanda wasu kuma su danga tatse ruwan shi suna melting din shi to wannan masu melting dai ko bana ma sun zo mun ce musu to yanzu in za su zo mu yi shi inda zai zama mu mun san amfanin da za su samu mu mun san abin da za mu samu su sun sani dan mu mu sayar musu mai inganci su ba mutane da inganci don kada ayi abin da ba shi da inganci ya kashe mana kasuwa to su din muna dinda bana sun zo to yanzu muna sare da ganin su in Allah ya yarda
to waɗannan matsaloli za a ce kuna fuskanta wannan sana'a ta ku
to babban matsaloli da muke fuskanta shine na rashin jari a wasu membobin gaskiya abun ya zama yana buƙatar babban jari wasu kuma ba su da jari sannan kuma kan shi nan din muna da buƙatar tallafin gwamnati kenan kamar na jarin kenan ko to sannan banda wannan akwai matsala biyan haraje ka na gwamnati kamar a ce ana ƙara haraja ce ga wannan yawa wani lokaci akan hanya duk da an bada sanarwa za ka gwamnatin tarayya ta bada sanarwa ta cire masu harajin kan hanya amma za su suna tare mana membobi mu kan hanya
to banda wannan matsala a nan gurin akwai wani matsalan da kuke fuskanta
matsalar da muke fuskanta a nan kamar na fili kamar na kwasar shara matsalar da kuɗi take ci gaskiya sharar tana cin kuɗi ai yasa kike ga farko nake miki magana muna fatan mu samu daukun jama'a ko company ita sharar ma an mun kwashe ta mun kai ta can din ai package din da mu ta samar mana da wani kuɗi shiga domin sharar nan tana cin kuɗi kullun dai muna sharar da zai kawo da 6,000-5,000 kuma gwamnatin tace za ta yi maka wannan sharar ba za ta iya ba
to daga ƙarshe ko kana da wani ƙarin bayani
to ƙarin bayani da roƙon da nake ga ita gwamnati da tallafa ƴan kasuwa musamman a jihar Plateau ƴan kasuwa su suka sha wahalan crisis mutanen mu muka rasa mun rasa jari ƴan kasuwa na ko ina kuma mu ƴan kasuwa ba mu da bambancin addini ko da an yi crisis gwamnati ta sa doka idan muka fito zan siya wajen krista zai siya wuri na kuma zaki ga mu a tare miki matan da ki suke zuwa za ka gansu matan krista ne da na musulmi mazan ma krista da musulmi mu a ƴan kasuwa ba mu san bambancin addini ba abin da ya hada mu shine saye da sayarwa kuma mutun ya bi doka wannan kuma roƙon da nake gwamnati ta tallafa wa ƴan kasuwa gaskiya ƴan kasuwa ba su da jari wayansu ma suna business ne yanzu akan bashi ake bin su mafi yawan ƴan kasuwa haka suke amma gwamnati ta zo ta tallafa kaman da muke ji a wasu jihohi za ga ana tallafa ƴan kasuwa to kuma muna roƙo a jihar Plateau kar mu zama sai dai mu ji alheri a wasu jihohi mu kuma nan jihar Plateau mu kafi cancantan mu samu alheri dan mu ne muke da wajen da kowa zai iya zuwa yi kasuwa mu ne kowa kowane irin kaya a nan Plateau in ya zo na nan Plateau yafi armashi a wajen yan kasuwa za su zo su yi shi to mu ne muke bukatan gwamnati ta tallafa ta shigo ta tallafa mana in Allah ya yarda Allah sa kuma gwamnati wanda suka je su sanar da inda ya kamata a sanarwa
jama'a abin da ya sauka kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abo da Chubahiro Diodone da suka shirya mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
amma ba bi sa shashan ce ba kana ba bi sa sakar ce ba kudi a kashe su da hanya
mai ta gaida Salihu da sauran malamai Mausaro saboda wasu dalilai kamar makon jama'a wannan karon ma ba za mu samu damar kawo muku sharhin da wasu jaridun Najeriya suka yi a ƙarshen mako ba. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 3:25 da yan kai kuma lokaci ne za mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Sufiyanu Gumar Zangon Daura ina so in kira ga gwamnatin jihar na Alhaji Aminu Bello Masali akan rashin zaben kananan hukumomi wannan ya kasance illa ga al'ummar jihar Katsina dan haka nake kira ga mai girma gwamna ya kamata ka gudanar da zabe idan kuma ba haka ba to ina kira ga mai girma gwamna cewar ya kamata ka natsa kan tomomin ruku na kananan hukumomi 34 domin su sharo man demokradiya da fatan wannan kira ya kai ga kunnuwan mai girma gwamna assalamu alaikum sashen Hausa na BOA nagode mai magana Yanu Gumar Zangon Daura ku huta lafiya
assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malama Dorin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina so na kira ga majalisun dokoki na Najeriya na jihohi game da wannan gyaran kundin tsarin mulki da majalisar dattijai da ta wakilai ta amince wanda za a tura jihohi domin su ma su muhawara akai to mu talakawan Najeriya mun kallaci wannan gyara da ƴan majalisun nan guda biyu suke so su yi 90% suna so su yi ne domin amfanin kansu ba al'ummar kasa ba kuma tuni muka gane cewar waɗannan ƴan majalisu guda biyu suna yi wa gwamnatin janar Muhammadu Buhari zagon ƙasa domin a ce ta gaza a gun talakawan da suka zaɓe ta to su sani zaɓen 2019 yana nan tafe da yardar Allah biyu bisa ukunsu ba za su koma majalisa ba domin sun ci amanar ƙasa da kuma al'ummar da suka zaɓe su mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malama Dorin jihar Jigawa
masu sauraro mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a taƙaice
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce tilas ma'aikatan diplomasiyyar Amurka 755 su fice daga ƙasarsa a wani mataki na mayar da martani akan sababbin takunkumi da Amurka ta kaka bawa Rasha saboda kutse da ake zargin ta yi a zaben shekarar 2016 domin taimakawa shugaba Donald Trump ya lashe zaben ƙasar. Jama'a Somalia sun shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka cewa akalla mota wato dakaru 18 na rundunar kiyaye zaman lafiya ta kungiyar tarayyan Afirka aka kashe su a wani harin kwanton bauna da mayakan Al-Shabab suka yi musu a yankin Lower Shabelle wani hari wannan hari da aka auna ko kuma aka kai a kusa da garin Golwin mai tazaran kilomita 120 kudu da Mogadishu ya auna motoci 24 na ayarin masu raba kayan taimako a kusa da ƙauyen Bulamara manyan jama'an Amurka sun faɗa a jiya Lahadi cewar lokaci ya yi da ya kamata a daina tattaunawa akan irin matakan diplomasiya da za a dauka akan gwajin makami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan tunda yanzu barazanar zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da ke tattare da ayyukan Pyongyang ɗin ya bayyana fili
To madalla a gaishe ka da haka Allah ya kama karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin ilimin garkuwar dan Adam da Yusuf Aliyu Haran da yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamun na madadin wato baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Dedeo ne da kuma da akin gabatar da shirye-shiryen da ma malama Zainab Abdulrahman da ta rika masa anan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.